Bashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai Clubhouse 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashi ce kai tsaye tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya fara'a noma download da kuma niya, haka kuma na iya samun Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su ko masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar, to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 22 ga watan Agusta na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayone daga nan birnin Washington DC, Sadam Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukar da wani kawo muku shirin a daidai wannan lokacin, kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, bamu da ba mu kallon labarai.
To ladan, musulmi fiye da miliyan 2 ne suka yi jifan shedan a jiya Talata bangaren aikin haji da ake gani shine mafi hadari. Burtaniya ta yi kira ga kasashen yammaci da su zo a yi wa Rashi taron dangi, za ku ji me zafi. Matsalar da tattalin arzikin Turkiya ke fuskanta ta fara mummunan tasiri akan kasuwar hada-hadar kudade ta duniya.
To Allah ya kyauta karin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji kiran da mai alfarma sarki musulmi ya yi wa matasa da su gujewa bangar siyasa.
Ku samari kada ku yarda a yi amfani da ku a ba ku kwayoyi, a ba ku nayarodi, ku bugi juna. Bayan kun gama kashe kanku, mutum ya shiga ofis ya mance da ku.
Yanzu haka alhazai na dab da fara dawowa, sai dai na Najeriya ba su da tabbas na ranar za su fara dawowa.
Mu masu bangaren zaman kansu kenan, kuɗin da suke karɓa tsanani miliyan guda, kuma su alhazansu suna da tabbas na sanin ranar da za su taso, ranar da kuma za su koma.
Sai Sabu Imam da zai shigo da shirin sa na demokradiyya, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum. A ci gaba da aikin hajjin bana, musulmi fiye da miliyan 2 ne a jiya Talata suka yi jifan shedan bangaren aikin hajji mafi hadari, inda tururiniya a 'yan shekarun baya-bayan nan ta halaka ɗaruruwan alazai. An tafka zafi sama da maki 40 a ma'aunin Celsius. Ko a nan Amurka, musulmi sun fara bukukuwan sallar layya a jiya Talata, shagulgulan da za a kwashi kwanaki hudu ana yi, waɗanda ke nuna cewa an kawo ƙarshen ayyukan hajji da ake yi shekara-shekara a Makka. Hutun wannan shagali na sallah na ɗaya daga cikin mahimman lokutan hutu da musulmi a duk faɗin duniya ke yi. Kamar yadda musulmi ke yi a sauran sassan duniya, musulmi da dama a nan Amurka su ma sun fara bikin na sallah ne da halartar sallar Idi da sanyin safiya a masallatai da cibiyoyin addinin Islam da ke ƙasar. Sai dai wasu musulmi da ke yankin babban birnin Washington DC sun gudanar da sallar ta Idi ne a wata majami'a a jiya Talata. Dalili ko shine cibiyar addinin Islam da ke yankin Burke na jihar Virginia ba ta da sararin daukan dimbin mutanen da suka je domin yin sallar ta Idi kamar yadda aka saba a shekarun baya. Saboda haka sai aka gudanar da sallar ta Idi a wata majami'a da ke kusa, wacce ake kira St Andrew's Episcopal Church. Sakataren harkokin wajen Burtaniya ya yi kira ga kasashen kawance na asali na yammacin duniya da su zo a haɗa kai domin tunkarar abin da ya kira muggan ɗabi'un da Rashi ke nunawa. Yana mai bayyana ƙwarin gwiwar cewa Amurka a ƙarƙashin shugabancin Donald Trump za ta jagoranci wannan tafiya. Sakataren harkokin wajen na Burtaniya Jeremy Hunt ya faɗa wa wani taro a Washington cewa yana da muhimmanci Amurka da Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai su zama tsintsiyar maɗaurin kiɗaya wajen tunkarar halayen shugaban Rasha Vladimir Putin na kai munanan hare-hare da suka take dokokin ƙasa da ƙasa da aka daɗe ana amfani da su. Gabanin ya gana da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da sakataren harkokin wajen ƙasar Mike Pompeo a jiya Talata kenan. Hunt ya ƙara da cewa waɗanda ba sa tare da muradunmu su kwanta sanin cewa akwai mummunan sakamako da zai biyo baya idan har suka tsallake shingen da aka gindaya musu, suka mamaye wasu yankuna, ko suka yi amfani da wani makami da aka haramta, ko kuma suka dukufa wajen kai hare-hare akan rambun bayanan intanet. Sakataren harkokin wajen Burtaniya ya yi kira ga kasashen kawance na asali ta jama'a gafarce ni. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi korafi kan manyan laifukan da aka ce an samu tsohon manajan gangamin yaƙin neman zaɓensa Paul Manafort da su. waɗanda ka iya sa ya fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon gwamna wato gwamman shekaru. A jiya Talata, shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai a filin tashin jirage na Yega da ke Charleston a jihar West Virginia cewa wannan wani abin bakin ciki ne da ya faru, yana mai cewa bai ji daɗin wannan abu da ya faru da Manafort ba, wanda aka samu da laifuka takwas na almundahana da aka tuhume shi da su. A wani lamari mai kama da wannan, wanda ake ganin babban kuma bayani ne ga shugaba Trump, wanda kuma ya faru a daidai wannan lokaci da aka samu Manafort da laifi. Tsohon lawyer Trump da suka dade suna aiki tare, Michael Cohen, ya amsa laifin tuhume-tuhumen da ake masa, inda har ya bayyana cewa an biya wasu mata biyu kudaden toshiyar baki da nufin matakin zai tasiri akan zaben Amurka, wanda dan takarar shugaban kasar a shekarar 2016 ya bada umarnin a yi, wato shugaba Trump. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Jawabin na mai alfarma sarkin musulmi Alhaji
yanzu ana
tarfatin za a yi manufan wannan kutse. Kasuwar hada-hadar kudade ta duniya ta fara fuskantar koma baya a makon da ya gabata, yayin da matsalar da tattalin arzikin Turkiya ke fuskanta ta haifar da sabuwar fargabar cewa akwai yiwuwar tasirin koma da tattalin arzikin kasar ya fadada har ya kai ga kare tattalin arzikin duniya, kamar yadda aka gani a shekarar 2008. Farashin hannayen jarin bankunan nahiyar Turai da manyan masu baiwa Turkiya bashi sun fadi warwars, sannan kudaden China, Brazil da Mexico duk sun raunana. Masu bashin baki da dama na fadin cewa babban tasirin koma da tattalin arzikin na Turkiya kan basussukan da ake bin kasar da faduwar darajar kudin kasar zai zamanto takaitacce, inda mai yiwuwa Burtaniya ta fi kowace kasa makuwa daga wannan matsala, saboda bankunan kasar da dama su suka fi ba kasar ta Turkiya basussuka, kamar yadda masanin tattalin arziki a bankin Deutsche Oliver Harvey ya fada. Wata girgizar kasa mai karfin gaske ta fada wa yankin arewa maso gabashin Venezuela, inda ta girgiza gidaje ta kuma sa mazauna yankin suka fita daga muhallansu zuwa kan tituna domin tsira da ransu. Hukumar da ke nazarin yanayin karkashin kasa ta Amurka ta ce girgizar kasar mai karfin maki 7.3 ta afkawa yankin da zurfin kilomita 123. Yankin da bala'in ya fi shafa na da nisan tafiyar kilomita 20 daga arewa maso yammacin garin Yagora Faro. Shugaban sashen kashe gobara a Caracas, John Bakwet, ya ce rahotannin da suka samu na farko sun nuna cewa babu wanda ya ji rauni ko kuma wata gagarumar barna da ta auku a birnin na Caracas. Wannan bala'i na girgizar kasa an ji hucinsa har a Bogota, babban birnin Colombia, lamarin da har ya kai ga hukumomin yankin suka sa aka rufe filin tashin jirage na dan wani lokaci domin a kaucewa bacin hanyar da jirage ke tashi. Babu dai bayanai da ke nuna cewa an samu asarar rayuka ko barna a wannan girgizar kasa, sannan babu sakon gargadi da aka aike na yiwuwar aukuwar bala'in tsunami.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara da rahoton kiran da mai alfarma sarkin musulmi ya yi wa 'yan siyasa da ma matasa lokacin da ke jawabin bikin ci gaba da bukuwan sallah da ake a Sokoto. Daga Sokoton ga Murtala Faruk Sanina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jawabin na mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammadu Sa'ad Abubakar ya karkata ne ka cokama akan buƙatar 'yan Najeriya su rungumi zaman lafiya a daidai lokacin da ya rage 'yan watanni a soma fafutukar babban zaben shekara ta 2019. Akan haka Alhaji Muhammadu Sa'ad ya buƙaci 'yan siyasa da su kaucewa siyasar ko a mutu ko a yi rai, muddin ana son ci gaban demokuraɗiyya da kuma na ƙasar Najeriya baki ɗaya.
Ko mun san Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi shike ba ɗan adam mulki a lokacin da yake so, kuma shike kwace shi daga buren shi a lokacin da yake so ba tare da tambaye shi ba. Dole mu yi la'akari cewa duk wani wanda zai nemi wata wannan office na shugabanci ya san Allah ne ke bayarwa. In ya samu ya gode ma Allah, in bai samu ba ya gode ma Allah domin da dalili. Amma babu tilas a ce dole sai mutum ya shiga office, dole sai samu office. Babu illa mutum ya yi manufa, yana da manufar samun wani abu, amma ya dogara ga Allah ba ga kowa ba. Siyasa fa ada yin ta ne domin al'umma, domin shugabancin jama'a. In babu jama'a babu zaman lafiya, ba shugabancin nan. Saboda kada wani dan siyasa ya kawo tashin hankali ko tarzoma wadda ta kawo cikas.
da ya juya akan matasa kuwa mai alfarma sarkin musulmi ya bayyana damuwa akan yadda suke bari ƴan siyasa na amfani da su a zaman ƴan banga ta yadda lamarin har ya kai ga kisan junan su kwanan nan a jihar Sokoto.
Ku samari kada ku rada ayi amfani da ku a ba ku kwayoyi a ba ku na rodi ku bugi juna bayan kun gama kashe kanku mutu ya shiga office ya mance da ku. Abun da ya kamata a yi shine kowanne ku da ta samu katin zabe ya rike domin duk taron mu anan in babu da katin zabe bamu da amfani. Kada a kuskura a bada cin tarko na shugabanni masu son ku kai kan ku baro su kuma sa can buwa gidajen su. Kada kuskura ku sa ku bari ƴan siyasa su ja ku su kai ku su baro su kuma ƴan siyasa suna can gidajen su da iyalan su cike ya conditioner. Duk dan siyasa da yace ku taho ku taho ku yi fada to ku je kawo ɗayanka su ja gaban mu kuma mu yi.
Dangane da matsalar tsaro da ake fuskanta musamman a jihohin arewacin Najeriya, mai alfarma sarkin musulmi ya yaba wa kokarin da jami'an tsaro suke yi wanda ya kai ga samun nasarori da dama a yaki da ƴan ta'adda a arewacin Najeriya. To sai dai ya yi kira ga al'umma da su shiga ka'in da na'in a wannan fafutukar ta hanyar taimakawa jami'an tsaro da bayanai masu amfani da za su taimaka musu a aikin da suke yi. Jawabin na mai alfarma sarkin musulmi dai ya biyo ne bayan hawan daba na al'ada da ake gudanarwa a kowace ranar sallah tun daga fakon idi har ya zuwa fadarsa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Gaira Murtala Faruk Sanyin na yayin da alhazai ke dab da fara baro kasa mai tsarki na Najeriya ko ba kasafai ne suke sanin ranar da za su fara tasowa ba musamman waɗanda suka tafi aiki ta gwamnatin tarayya. A tattaunawar da muka yi da wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya ce aiki ya kammala cikin tsari sai dai matsalolin da ba a rasa ba nan da can. Na kuma fara tambayar su ne halin da alhazai ke ciki a halin yanzu nan.
Yanzu ana kusan cewa za a kammala ayyukan haji don gaban da ake yanzu shine na batun zuwa jamra inda yake ake gudanar da wannan hukumi na ibada wato jifan jamrori din nan. Na farko dai an yi jefi babban jama amma yawancin ƙasashen Afirka sai da safe ne sukan je su nasu kamar yadda nisarwar addini ke zuwa amma sauran kasashen larabawa din nan a yanzu sai kara kaina su tsakanin mu na zuwa wannan guri da ake jifan shaɗan din nan da halin da ake ciki kenan.
Me yasa wasu kasashe sukan tsagaita wasu kuma sukan yi nan take bayan da an dawo daga tsayuwar Arfat?
Eh wato abun yana da tukoki da kamar biyu zuwa uku haka. Gaban farko dai shi ne don saboda wasu suna da rauni sukan je su gudanar da wannan jifa inda yake kuma an yadda shafarwar addini don saboda kamar mata da tsofi haka da yawanci wanda yake ba su da lafiya akan bar su je su yi wannan abu cikin dare.
To me zaka ce game da tsaron Arfa da aka riga aka gudana wanda yake kuma shine kololuwan wannan aiki?
A gaskiya tsaron Arfa ya kasance an yi shi cikin wala da kwanciyar hankali don saboda a zahirance dai nifan gowon abu na wato kamar na ɗaga hankali ko kuma akwai wani abu wanda yake zai kasance abun ko cewa tashin hankali ba ne. Domin kuwa su gwamnatin Saudiya sun gudanar da tsari wanda yake da samar da yanayi mai kyau aka gudanar da wannan tsayuwar Arfa.
To ya alhazan Najeriya su kuma me zaka ce game da wadata su da abubuwan da ya kamata a ce sun samu domin gudanar da wannan aiki cikin walwala?
Alhamdulillah wato dukkanin bangare biyu da suka yi jigilan alhazai da wanda suka fito daga bangaren gwamnati da kuma waɗanda ya su kamfanoni ne na masu zaman kansu suka yi jigilar kowanne a gaskiya ya yi kokari musamman ita bangaren gwamnati wanda yake mun zagaya mun ga yawancin gwamnatoci ɗin nan alhazansu suna da samun cikakken abubuwan mai kulawa da lafiyansu da neman sanin wani hali ake ciki duk za ka ga jami'ai suna zuwa suna binciken halin da suna zai suke magani ne ga asibiti wanda yake na gwamnatin Saudiya kuma gwamnatin Najeriya ɗin suna da nazo cibiyoyin sassawa da asibiti.
To Abdullahi Abisa, abinda ka lura da shi me kake jin ya kamata a ce an gyara ko kuma an inganta inda za a ce a gyara ne ko kuma a inganta?
Yawa wato abu guda wanda yake kuma shi ne muhimmi inda kawo idan aka duba al'amarin mu masu ɓangaren zaman kansu ɗin nan kuɗin da suke karɓa tsanani miliyan guda kuma su alhazansu suna da tabbas na sanin ranar da za su taso ranar da kuma za su koma ba kaman na ɓangaren gwamnati ba kuma su yawanci abincin da ake ba su masu zaman kansu ɗin nan abinci ne mai tsafta ainihin wanda yake ya kai ko'ina a ce za a ba wa mutane amma idan muka dawo ɓangaren gwamnati abu ne wanda yake a yawancin alhazai babu wanda ya ƙasa da miliyan ɗaya da wato 500,000 kuma gaskiya abincin da ake ba su abinci ne wanda yake wato wani tsari ne wanda yake da mutane an bar wa gwamnatocin jihohi suna ciyar da alhazansu da zai ci abinci ne wanda yake ana misali sai ɗan arewa ne amma an ɗauko wani ɗan kudu da shi zai maka abinci.
Tafi daidai annabin gama na baika Muhammad Zulkadari kowa ya
ke. To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu mu agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Da gaske ne killace Majalisar Dokokin Najeriya da jami'an tsaro suka yi ranar 7 ga watan nan shiri ne kawai. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Bayan da kura ta lafa daga rigimar killace Majalisar Dokokin Najeriya makonni biyu da suka wuce, masu shari'a kafofin yada labarai da magoya bayan jam'iyyar APC suka fara yin tambayoyi kan cewa me yasa ƴan majalisa daga bangaren PDP ne kadai suka yi tururuwa zuwa majalisa. Alhali taron da shugaban majalisar Dattijan ya kira shugabannin majalisa ya gayyata ba dokacin majalisa ba. Wane ne gaya su ƴan PDP cewa ana shirin za a cire shugabannin majalisa? Wasu rahotanni ma na cewa ai shugaban APC Adam Oshimole ya jagoranci zaman sanatocin APC don cire Bukola Alhali Oshimole baya ma kasar a lokacin da aka yi wannan dambarwar. Ga abinda dan majalisar wakilai ta tarayya Nasiru Sulai Garo daga Kano ya ga Madina Dauda kan dalilin zuwan su majalisa a taron da ba a gayyace su ba.
Kamar yadda kika gani mu din ma kusan ta haurawa muke yi, abinda kuma muke ganin yana faruwa shine ana so a kawo tarnaki ga wannan demokradiya ta Najeriya domin majalisa ita ce wato ruhin demokradiya, amma gwamnatin tarayya ta zo ta kawo magana cewar dole sai ta shiga ta balla kofofi da cewar mu muna cikin hutu ta zo ta canja shugabancin majalisa wanda mu kuma ƴan jam'iyyar PDP muka ce bamu yadda da wannan ba shi yasa muka zo domin kar mu bar su su zo su yi wannan demokradiyya tarnaki
su wane ne masu son su yi ma demokradiyya tarnaki
gwamnatin shugaba Buhari ita ce take son ta yi wannan abu kuma kamar yanda aka sani wato ba majalisa kadai ya shafa ba magana ce ta ana so a lalata demokradiyyar kasa ba dan komai ba saboda ƴan siyasa suna ganin cewa ana yin abubuwan da ba daidai ba suna shiga jam'iyyin da suka ga ya dace za su yi wa al'umma abin da ya dace
to kuma jam'iyyar APC tana zargin ku ƴan jam'iyyar PDP da yin wannan tarnakin
to ai in kika lura jam'iyyar PDP yanzu yar adawa ce kuma ba mu muke da mulki ba kuma kamar yanda aka sani Bukola Saraki shine shugaban majalisa Bukola Saraki ya fita daga jam'iyyar APC ya dawo jam'iyyar PDP to ta ya za a yi Bukola Saraki ya zo ya ce zai yi wa majalisa karan tsaye
da ƴan jam'iyyar ta PDP a majalisar muka nema musamman shi Nasiru Sule da hakar mu bata cimma ruwa ba na tambayi Dr. Said Ahmed Duka na jami'ar Bayero ta Kano ta yaya su masana kimiyyar siyasa suka fassara ko suka kalli dambarwar killace majalisar
lallai idan aka yi la'akari da abin da Senator Dino Melaye ya yi na fitowa daga motar ƴan sanda da abin da gwamnatin Ikita Arifa ya shige na rusa kuka a cikin bainar jama'a ga ƴan jarida da hawaye yana kwarenya a fuskarsa ka haɗa shi da abin da aka yi a majalisar ƙasa na ƴan PDP su zo da wurwuri kuma daga cikinsu waɗanda ba su ake sare za su taru a ranar ba sannan ya zamana kuma jami'an tsaro na farin kaya wato NDSS suka riga su zuwa suka tara hanya sannan ƴan jarida su ma suka zo da wuri a awar da ba sannan ake saran su zo ba musamman masu haska a talbijin har da a shirye da kyamarorinsu suna ɗaukar abin da yake faruwa da yadda wasu daga cikin ƴan majalisar suka dinga wato nuna jami'an tsaro da yatsa kamar za su lakuce musu hanci har da mace a ciki tana cewa a sahande ta a kashe ta sannan kuma da yadda su jami'an tsaron suka yi haƙuri ba su nuna wani abu na fushi ba har aka gama abin da aka gama to duk in ka tattara sai ka ga abin ya yi kama da wasan kwaikwayo kuma idan shi ɗin ne to ba zai rasa alaƙa da cewa an suna son su nuna lallai wato su yi kan dagarki su yi riga malam su nuna kada wato fa a ce za a ƙoƙarin cire shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki watakila ba zai wuce haka ba
to ma'ana shiri ne
ya yi kama da shiri kwarai da gaske in kai la'akari da duka waɗannan abubuwan da na zayyana
to idan haka ne me ya shigo da jami'an tsaro cikin wannan al'amari
ka san idan rashawa ta shiga cikin al'amari to basira rikewa kake yi kwarai da gaske da ne tunanin abin da mutum zai samu ko isa ido ko isa ne wato sai idan sa irife akan wasu abubuwa yin haka idan har yadda suke jami'an tsaron wato a yi haka da su saboda wani dalili wanda yake ba zai rasa alaƙa da rashawa ba to ba wani abu bane illa wato ba su yi tunanin batancin da wannan zai janwo jami'an tsaron ba da batancin da bi janwo gwamnati bangaren fadin shugaban kasa don haka suke za su riƙa ido su yi idan har dirama ce suke shirya
me haka ke faɗa game da shugabancin majalisa
wato ita ma ya taɓa mutum shugaban majalisar in dai da wato a tsanake ake ga ido bai rufe akan wato wani biyan bukata na wasu ɗaiɗaikun mutane ba amma wannan yana nuni da cewa wato a kan biyan bukatar su a shirye suke da su komai za su iya zubar da mutuncin karan kansu su zubar da mutuncin majalisar zubar da mutuncin jami'an tsaron zubar da mutuncin gwamnati saboda suna sa ran wannan hanya ce kadai da ta zo musu za ta iya sawa su kuɓuta daga abin da suke gudu shine kada a tsige su daga mukamansu na shugabancin majalisa
me haka ke nufi game da shugabancin ita gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari
wato ba dan Allah ya taimake su mukaddashin shugaban kasa ya dauki wannan matakin na kota kwana ba ya kuma karta kwana zance da ba karamin suma gidewar mutuncin su bane alamu ne na cewar akwai sakaci a shugabancin akwai sakaci a fadin shugaban kasa kuma akwai wato daman da yake dadewa kowa ya riga ya san akwai rashin fahimtar juna da cin dunduniyar juna da bita da kulle tsakanin juna tsakanin jami'an tsaro daban-daban a cikin gwamnati.
Ko waɗanda suke ganin cewa da shugaba Buhari yana nan ne watakila ba za a ɗauki wannan mataki ba. Menene ra'ayinka game da haka?
To, a fahimtata ba abin mamaki bane idan da yana nan ba za a ɗauki matakin ba. Saboda ya riga ya yi ƙaurin suna wajen kau da kai akan duk wani wanda ita jami'in sa ne. Duk kukan da aka yi akan wani duk ba daidai ɗin da ke ba shi dai in dai ka ne masa aiki ka ne masa biyayya to zai kau da kai a kai wannan za ka iya yiwuwa isa ya kasa ɗauka kuma za ka iya yiwuwa ko da shi ɗin ne yake nan ya ɗauki matakin saboda watakila a baya duk abubuwan da ya kau da kai ɗin ba abin da ya fito ƙarara an yi ba daidai ba kamar wannan mamayen na majalisar ƙasa wanda jami'an tsaro suka yi don haka ko shi ɗin ne zai masa wahala watakila ya ce bai ɗau mataki ba alhali ga abin da ya faru.
To, Dr. Dukawa, wani darasi aka koya daga wannan al'amari?
To, babban darasi ya kamata a ce jami'an tsaro ne suka koye shi. Cewar inda duk suka kai da bibiyar 'yan siyasa su nufi yadda suke so to suna cikin hatsari in dai ba za su tsaya da mana doka suke biyayya ba wani ɗan siyasa za su biyayya to ɗan siyasa zai iya kai su ya baro kamar inda yanzu ya faru a kan lawan daura sannan darasi na biyu yana fada shugaban ƙasa nunar da aka yi akan abin da mataimakin shugaban ƙasa ya yi ya nuna da cewar ba fa a jin daɗi da idan an yi ba daidai ba ba a yin hukunci a fadar shugaban ƙasa don haka ya kamata a ɗau wannan darasin a san in an yi abu wanda duk in yanzu nan a yi masa ba tare da ɓata lokaci ba to abin da 'yan ƙasa suke buƙata kenan sannan kuma sun kuma majalisa shi ma ya kamata idan mana an yi ɗauki nasu darasin na cewar wannan masan kwaikwayon wato ba zai kai mutum ko ina ba.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Madina Dauda da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Dodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
Kuma da lada wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice.
A ci gaba da aikin hajjin bana musulmi fiye da miliyan 2 ne a jiya Talata suka yi jifan shedan bangaren aikin hajji mafi hadari inda turareniya a 'yan shekarun baya-bayan nan ta halaka ɗaruruwan alazai an tafka zafi sama da maki 40 a ma'aunin Celsius. Ko anan Amurka musulmi sun fara bukukuwan sallar layyar a jiya Talata shagulgulan da za a kwashe kwanaki hudu ana yi waɗanda ke nuna cewa an kawo ƙarshen ayyukan hajji da ake yi a shekara-shekara a Makka. Sakataren harkokin wajen Burtaniya ya yi kira ga ƙasashen ƙawance na asali na yammacin duniya da su zo a haɗa kai domin tunkarar abin da ya kira muggan ɗabi'u da Rasha ke nunawa. Yana mai bayyana ƙwarin gwiwar cewa Amurka a ƙarƙashin shugabancin Donald Trump za ta jagoranci wannan tafiya. Sakataren harkokin wajen na Burtaniya Jeremy Hunt ya faɗa wa wani taro a Washington cewa yana da muhimmanci Amurka da Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai su zama tsintsiya maɗaurin ke ɗaya wajen tunkarar halayen shugaban Rasha Vladimir Putin na kai munanan hare-hare da suka take dokokin ƙasa da ƙasa da aka daɗe ana amfani da su a duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi ƙorafi kan manyan laifukan da aka ce an samu tsohon manajan gangamin yaƙin neman zaɓensa Paul Manafort da su waɗanda ka iya sa ya fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon gomman shekaru. A jiya Talata shugaban Trump ya faɗa wa manema labarai a filin tashin jirage na Yega da ke Charleston a jihar West Virginia cewa wannan wani abin bakin ciki ne da ya faru da shi.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin halin yanzu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da ya ce maka mu gabatar da shirin. Sai Chubairu Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu Jimmy Cook ni Ladan Ibrahim Ayawa ake cewa sai da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin.